haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsin rana Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin ina za mu je na Hadiza Chari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. Sai kuma mai shirin ciwon mace, shirin da ke hada kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum. Za mu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta sakonnin da kuke aiko mana a wayar tarho. Amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalo, yau 7 ga watan Maris din shekarar 2020. Jami'ai a nan Amurka sun ce an samu mutum 21 da ke cikin jirgin ruwan nan na yawon shakatawa dauke da cutar coronavirus. Jirgin da ke can nesa da gabar tekun jihar California. Sanarwar na zuwa ne yayin da adadin waɗanda ke dauke da cutar ta coronavirus ya doshi 100,000. A jiya Juma'a mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya ce suna aiki tare da hukumomin California domin a bar jirgin mai suna Grand Princess ya da zango a wata tasha da ba a hada-hada. Inda za a samu damar gwada dukkanin mutum 3,500 da ke cikin jirgin domin a ga ko suna dauke da cutar. Da farko an gudanar da gwajin ne akan wasu mutum 46 da ke cikin jirgin bayan da wani jirgin soji mai saukar ungulu ya soke kayan gwaje-gwajen cutar a dandamalin jirgin ruwan. A daije Juma'a shugaban Amurka Donald Trump ya sanya hannu kan wata doka wacce ta bada damar a fitar da dala biliyan 8 da miliyan 3 domin daukan matakan yaki da cutar. To hakan dai na faruwa ne yayin da hukumar lafiya ta duniya WHO ta bada rahoton cewa cutar ta coronavirus na ci gaba da yaduwa a duk fadin duniya. Kiyasin hukumar ya nuna cewa adadin waɗanda ke dauke da cutar ya doshi mutum 100,000. Bayanai sun nuna da cewa an samu sabbin mutum kusan 2,746 da suka kamu da cutar a kasashe da yankuna 47. Hakan yasa babban daraktan WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus yayi wannan yekuwar.
Every country needs to be ready to detect cases early, to isolate patients.
Yace akwai bukatar kowace kasa ta zauna cikin shiri domin iya gano cutar da wuri, a kebe waɗanda suka kamu da ita, a kuma bi diddigin waɗanda suka yi cuɗanya da su, tare da samar da ingantaccen tsarin kiwon lafiya domin kaucewa yaɗa cutar a wuraren kiwon lafiya da cikin al'umma. A cewar Tedros, takaita yaɗuwar cutar zai taimaka wajen kare rayuwa, wato rayukan jama'a. A kuma samu ƙarin lokaci wajen neman rigakafin cutar, yana mai cewa za a iya kwashe watanni ko ma sama da haka kafin a samu makaranta. Watanni na nuni da cewa wani babban jami'in sojin Iran na yaɗa wata jita-jita kan cutar ta coronavirus wacce ta halaka mutum sama da 100 a Iran ɗin, ciki har da wani mai baiwa shugaban addinin ƙasar shawara baya ga mutum sama da 3,500 da suka kamu da cutar a cewar jami'ai. Hussein Salami, wanda komanda ne a dakarun juyin jihalin ƙasar ta Iran, na ikirarin cewa cutar ta coronavirus ƙwararru ne a Amurka suka kirkire ta, ikirarin da ya saba matsayin da masana suka cimma ta cewa babu wata hujja da ta nuna cewa bil'adama zai iya kirkirar wannan cuta. Shi dai komandan na Iran bai kafa wata hujja da ta gaskata ikirarin nasa ba. To kuma miya kamaru sun ce matakan da suka dauka tun bayan bullar cutar ta coronavirus a China ne suka sa aka samu damar gano mutum na farko da ke dauke da ita wannan cuta. A jiya Juma'a jami'an lafiya a Cameroon suka bayyana cewa an samu wani bafaranshi dauke da cutar bayan da ya isa kasar a ranar 24 ga watan Fabrairu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kungiyar da ke sa ido domin kare haƙƙoƙin bil'adama a rikicin Syria, wato Syrian Observatory for Human Rights, ta ce matsayin tsagaita wuta da aka cimma tsakanin Rasha da Turkiyya a yankin Idlib na tafiya ba tare da wata tangarɗa ba. Bayanan na zuwa ne bayan da rahotanni ke nuna cewa ba a ga jiragen yakin Syria ko na Rasha suna shawagi a yankin na lardin Idlib ba. Gabanin wannan shiri ya fara aiki da tsakar daren jiya Juma'a, an nan samu arangama tsakanin dakarun Syria da mayaka masu ikirarin jihadi na bangaren jam'iyyar Islamic Party ta Turkiyya.
Saraha nahna kullatna ma'a waqt salat an-nar insha Allah tkun Syria.
Wannan wani dan kasar ta Isra ne, wato Syria ne, yake cewa muna goyen bayan wannan shiri na tsagaita wuta. Muna kuma fatan kasanmu ta Syria ta samu kanta daga cikin matsalar ta'addanci. A baya dai Rasha da Turkiyya sun sha cimma irin wannan matsaya ta tsagaita wuta a yankin na Idlib, wacce take rugujewa tun kafin a je ko ina. Jami'an Afghanistan sun ce akalla mutum 32 ne suka mutu kana aka raunata wasu 60 bayan da wasu ƴan bindiga suka bude wuta a wajen wani taro da ya samu halartar manyan ƴan siyasar bangaren adawa a Kabul. Shaidu sun ce maharan sun bude wuta ne a daidai lokacin da tsohon mataimakin shugaban ƙasa Karim Khalili yake gabatar da jawabinsa a wajen taron wanda aka shirya domin tunawa da mutuwar wani fitaccen dan siyasar kabilar Hazara na bangaren ƴan Shi'a marasa rinjaye. Taron wanda ake nuna shi kai tsaye ta talabijin ya nuna lokacin da Khalili dake jawabi ya arce yana neman faka tare da wasu jama'a.
Labaran duniya kenan kuka saurara yanzu kuma ga Hadiza Kyari da shirin ina zamu je. Masaurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin ina zamu je matasa. Idan masaurare ba su manta ba a makon da ya gabata shirin ina zamu je matasa ya tattauna akan illar bangar siyasa ga matasan Najeriya ta ma al'umma baki daya. A cikin shirin namu na wannan mako za mu ji ci gaban wannan tattaunawar inda wakilin muryar Amurka wato Nasir Adamu Elhikaya ya yi hira da shugaban wata kungiya da ake kira Cooperative Youth Association wanda ke kokarin ganin matasa sun kaucewa wannan mummunan illar bangar siyasa da kuma wani jami'in hukumar zaben Najeriya. Sai ku biyo mu domin jin ƙarin bayani. Gajiya da fitina da bangar siyasa ya sa wasu matasa kafa wata kungiya a garin Goroji dake tsaunin Mambila a jihar Taraba. Na'imu Garba shine shugaban matasan ya kuma yi wa wakilin mu Nasiru Adamu Elhikaya ƙarin bayani akan manufar kungiyar.
Wato manufar wannan kungiya da kuma yanda muka ga menene zamu ka ci gaba a garin Goroji ko in ce Sardauna Intiyali gabaki da. Eh na farko muna da irin laki zaka ga ya dalibai sun tashi ba ilimi a secondary ba komai ba hadin kai ba sana yi duk matasa she shayi shayi yasa muka zauna muka nazari muka ce to yanzu abin da ya kamata mu yi ya kamata mu hada kanmu da karfinmu da biyar goma na ajiyunmu mu ga yau mun sai makama matashi ya kai matsayin da ya kamata gefen sana'a ya kasance independent makansa da kuma gefen ka community development a gari duk anguwa inda zan yawo da kai kai bako ne yanda ka so gari nan zaka ga hanya da yawa wanda muka bude lambatu aikin hannu ne ba aikin gine da kowani abu ba gefen education anan makarantar da muke tattaunawa da kai mun hada malamai da yawa a wannan makarantar mun siyas syllabus curriculum duk muna amfani da shi textbooks muna karantar da yara akwai irin aerospelling da sauransu zaka ga yaro na secondary school sunan shi mai kyau bai rai rubuta wannan ma muna kokari dan biyar goma mu da muke hada in kai a chaba ne a samu mashin a baka ko da loan ne a sati nawa zaka bayar mu kaida da kai kana jefa ma asusun kungiya wani abu ya kasance yau in ka fitar da kudin mashin ka zama independent na kanka shikenan mu dauki wannan kudin kuma mu duba wannan kasance a cikin mu kuma daukan wannan abin mu ba so irin wayannan abubuwan gaskiya in muka sa a gaba yana da kyau sosai mun fara dai bai wuce mu 11 ba amma Allah da iko shi yanzu mun fi 100 da so da muka fara irin wannan abin muka ga cigaban shi sai za mu ga kuma wannan abin ne yazo daidai da irin patron namu engineer Ahmad Zakaria don shine zan ce grand patron na wannan association sai muka ga duk manufofin shi da kudurorin shi duk ya Italy ne ya tafi abu ɗaya ne da irin abin da muke so mu so ranga da shi sai za mu gani wannan abin gaskiya dole mu yi damara mu yi hadin kai in duk abin da zaka yi ba da hadin kai ba abin bai rayi ba amma a hankali muna yin shi kuma muna ganin canji muna ganin ci gaba insha Allah
me zaka ce bangaren zaman lafiya da ya addabi wannan yankin don shi zaka ji an yi asarar rayuka kuma duk mutane ɗan uwan juna ne amma sai ka ji an yi kashe kashe kuma sannan an rasa masu wayi suke wadannan ayyuka
so ranka da dai maganar da zan yi a kan gefen harkan zaman lafiya irin likicin gaskiya abin a observing namu na youth na Goroji gabaki da zan ce maka gaskiya rashin fahimtar juna ne da kuma yarjejeniya.
Wani sako za ku aika wa ƴan siyasa ta wannan kafa?
Gaskiya a wannan gefe ma gaskiya kafan su da yana kan iska da yana gasa akwai dan damuwa kadan akan ƴan siyasan nan. Amma duk da haka duk da kokarin su yana da kyau mazaban ka kanin abu na faruwa kai gaggawan zuwa inda excuse ne wajen aikin ka zaka zo ka ga me yake faruwa ka kira a zauna a yi maganan da za a yi. Amma insha Allah rabbi su ma irin palon su wanwa mun bibbire duk matasan guroje gabaki da muna ba su shawara akan abin da ya kamata kan irin wannan abin kai ya faru.
Shi ma kakaki a hukumar zaben Najeriya Aliyu Bello ya nuna takaicinsa kan yadda bangar siyasa ke kawo matsala a lokacin zabe ga hirarsa da Nasiru Adamu Elikaya.
To gaskiyar al'amari hukumar zabe na iya kokarin su daga cewa ta samu sahihi ingantacce kuma karfafan zabe amma abin ne da ba zai taba yiwuwa ba in ba tare da al'umma ta shigo ta ba da gudunmuwa da ya dace da ita ba. Ita kuma zabe kullu akan shiri da tanadi take. Amma abin da ya kamata shine al'ummar da take zuwa ta kada kura da waɗanda suke shiga takara da jam'iyyu fa suna da muhimmin rawar da za su taka wajen bawa ƙasar nan zaɓuɓɓuka kuma kwanciyar hankali domin a samu damar gudanar da su kamar yadda ya kamata. Abin da nake so in kai ga shine ba kuma zabe ce kaɗai take da iko akan al'amarin gudanar da zabe ba. Ma'ana ko wanda ke da ruwa da tsaki na da gudunmuwar da zai bada idan aka samu barazanar tashin hankali a baya ba abinda aka so bane ba abinda aka tanada bane ba abinda ake hange bane amma idan ya faru abin takeici ne abin Allah wadai ne abinda ba a so ne don haka al'umma ta bada gudunmuwa wajen magance dukkan waɗansu abubuwa da su kawo nakasa ko lalacewar al'amuran zabe a tarayyar Najeriya.
Idan ku kuna ganin duk kuna cika ga'idan wannan aiki amma a zuciyar ku in kuka zo yin wannan aiki me yafi damun ku ne in kuka zo kuka faɗi sakamako bayan an watsar da akwatunan zaɓe wasu sun daddake mutane a kuke jaran ku.
Ba daɗi a ce ka gudanar da aiki wani kuma ya fushi maimakon ya ɗauki tsarin da doka ta bada na ya kai kukansa gaban alƙalai don a bi masa sawu. Fushi da irin doke-doke da ake yi ba shi ne maslaha ba shi ne abin da doka ta sani ba shi ne kuma abin da zai kai ƙasar nan ga saraba abin da yake da kyau shine idan mutum ya ga bai gamsu da abin da aka yi ba ya hakura ya tanada dukkan bayanai ya gurfana gaban kuliya ba ɗaya ba biyu ba an shawarwar zabuka a mushawarwar hukuncin da kuma zabe ta yi ci gaba da mukar ɗaya ya nuna cewa abin da al'umma ya kamata ta yi da masu takara da ƴan da su jam'iyyu shine idan ba su gamsu ba su kai ƙara kotu ba su ɗauki doka a hannunsu ba.
To da fatan matasa da ƴan siyasa sun ji wannan kira an sauraro abin da lokaci ya bamu dama kenan a wannan karan amma idan Allah ya kai mu makon gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shirin na ina za mu je matasa yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma wakilinmu Nasiru Adamu Elhikaya da wadanda ya yi hira da su sai kuma Julie Leathers Question ta hada mana shirin ni Hadiza Kyari ke cewa ku huta lafiya assalamu alaikum.
A gaida Hadiza har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shirin ya mace.
Assalamu alaikum masu sauraro, barkanku da sake kasancewa da shirin ciwon kyamace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. Yau za mu ci gaba da tattaunawa da muka faru akan dalilan da ya sa mata masu aikin unguzuma suke kyarar mata masu naƙuda. Suna alakanta irin kudaden da ake samu a wannan fannin kiwon lafiya da yana daga cikin abubuwan da ke jan mutane su je su karanci kwasa-kwasai da suke danganci
jinya. Duk wannan yana daga cikin abubuwan da yake tura mutane. To shi yasa a bangaren kiwon lafiya kuma da harkar nursing da su ungozoma da take fada ya kamata a ce mutum yana da passion din ne a cikin ran shi. Don idan mutum bai da fashion din gaskiya aikin ba zai tafi ba nan ne yawanci zaka ga abu kadan ya irritate din ka ya bata maka rai don zaka ga wani ma ka zo a yadda zaka wanke ma mutum ciwo sai ka fara fada mata ta zo naƙuda ko kuma a rashin lafiya ko wani abu ba ka da hakurin din saboda ba a cikin ranka bane abun din so zaka yi ta saurin jin haushi sai fada za ka yi ta fada da patient ba tausayi a ciki amma idan tun fari kai ne kake da tausayi kake da sha'awar tausayi ne za ka yi da sha'awar aiki ni ina ga duk yawan aikin da ya yi maka yawa ba zai zama kana hantarar marasa lafiya kana kyararsu ba zai zama dai duk da za a ga dai ka gaji za a kai agaji amma da yadda zaka musu magana cikin nutsuwa da darajantawa ba wulakanci ne a nawa ra'ayin kina
akwai abin da zaki kara ne malama Saratu
eh kamar yanda kace din ni ma ina tare da ita gaskiya ba wai justification bane dan aiki ye maka yawa wai ya kasance kuma shikenan sai kai kokari kai da aka sani ka zama kana da impact positively sai kuma ya zama kana impact negatively so maimakon a ce in aikin nan yayi maka yawa shikenan za a gani a fuskar ka a za a ga gajiya a jikinka to amma zaka zama cewa akwai kinda akwai tausayin nan a ranka in dai akwai wannan tausayin a ranka to dole zai kasance kai kokari ka tafiyar da mara lafiyar ka yanda ya dace to amma ba dalili bane ba kuma a justification bane ba a ce wai dan aiki yayi maka yawa na bada misalin cewa aikin yana yawa ne wadansu sukan yi haka saboda ya kasance mutane su san cewa akwai
wannan matsalar
yawa akwai factors that are contributing to wannan abubuwa to amma fa ba wai for the justification bane ba kawai na cewa
bai zama dalili ba
saboda hakan ya faru kuma kai kuma sai kai abin da bai dace ba yanda zai kasance kuma ya illatar da mara lafiyarka emotionally ya illatar da shi physically
to a kasancewar mata masu haihuwa mata ne suke kula da su akasari kuma ya kamata a ce ita ƴa mace ta san abin da ake ciki idan bata taba haihuwa ba mai yuwa ta ga mahaifiyarta da ciki ta ganta ta san halin da take tsuntan karta ciki idan tana naƙuda me yasa mata suke watsi da wannan
kamar yadda kika ce mace ya kamata a ce ta san ciwon ƴa mace misali ko da bata taba haihuwa ba ta gani an haihu ko a gidansu ko a makwabtansu ko dai wani a wuri dai misali saboda haka ko kuma koda mutum bata san ciki ba ya kamata ta san cewa a ce wani abu yana growing a cikin cikinka ai shi kanshi ma kaya ne ko ba haka ba sannan ya kasance a ce babban da zai fito to wata karamar kofa shi ma wannan wani irin ciwo ne kuma wani irin process ne wanda yakan damar da ita wannan wanda take cikin wannan halin
sosai
to dan haka ya kamata mata su kasance suna zama masu tausayi ga junansu kin ga yanzu wannan misalin gaskiya zan yi matukar mamaki cewa yawanci zaki ga abin yana faruwa a kasashen mu na Afirka kuma kamar Najeriya ko Arewa da sauransu amma idan kika duba yanzu misali a nan kasashen waje inda muke idan kika duba yadda mata suke tarerayar mata ƴan uwansu abin zai baki matukar mamaki duk abin da ya shafi mace in aka ce mace ce akan wannan abin da ya kasance wani abu ya shafi mace to sai kin ga cewa ta nuna cewa wannan fa tawa ce sai ta nuna cewa wannan ni ce zan kula da ita domin kuwa tawa ce
malama Khadija
ina sauraron
me zaki iya daura akan wannan
yawancin mata most especially ta bangaren mu na Africa akwai abun da muke da shi wanda ban san ne genesis din ba kaman akwai gaba da hasada a tsakankani da kishi
ko da baka san mutum ba
ko ba san mutum ba ko wacce ba ta so a ce wannan mace yar uwanta ta fita zaki ga idan namiji ne ya fita bai dane ta ba ko da a wajen aiki ne bai dane ta ba amma mace yar uwarta kar ma ta kamo ta balle a ce ta fita shi ne tashin hankali din yawanci most especially zaki ga haka mata sun zo naƙuda su ga macen da ta fi su ita suka fi ma wulakanci ma su gani wannan ta fi su da me ta fi su da zaka za su bari su samu opportunity na su ma bari su wulakantar da ita na rasa me yasa yawancin mata suna da wannan abun nan hasada da matan mu na Africa kuma yana cikin abun da yake mai da mu baya yana mai cikin abun da yake affecting din mu ko da a wajen aiki ne ba za ka ga mace ta taimaka ma ƴar uwarta ita ma ta samu ta scaling through ko ta zama wani abu
Allah ka ta zama wani abu ba
ta zama wani abu in dai mace ce a shugaba a waje zaki ga ba wanda take wulakantarwa a wannan organization din kamar ƴan uwanta mata gaskiya wanda kuma ya kamata a ce women empowerment mata ne ya kamata a ce za su yi wannan in za su hada karfi da karfe a ce sun ga duk yadda za a yi an daga darajar mata so yana cikin abin da yasa har a yanzu
muke samu koma baya
muna nan a baya har yanzu saboda me idan duk wanda ya samu matsayi ne makon wanda zai yi kokarin ya ga cewa ya daga mata ne amma zaki da a matan suke dannewa yafi musu su daga mazan din yafi musu
dukkan ku kun yi mu'amala da mutane a Najeriya da kuma anan mu fara da ke malama Saratu yaya zaki kwatanta yanayin yadda ake kulawa da mata masu nakuda anan da kuma gida muta yaya zamu gyara
ai bambancin ma gaskiya a bayyane yake
baya misaltuwa kenan
baya ta misaltuwa misali kin ga idan muka kwatanta yanda mata masu nakuda suke kasancewa a Najeriya da kuma yanda suke kasancewa anan kin ga da farko a Najeriya kamar yanda muka ce muka tattauna a baya akwai wannan matsala ta rashin haɗin kai na ma'aikata maimakon a tiraraye ka sai kuma ya kasance an kyare ka to kin ga wannan matsala ce babba idan kuma aka dauke matsaloli na rashin guri mai kyau ma da za ta haihu kin gane abin da nake nufi
na fahimce ki wato kamar gurin da za ta haihu ingantacce tsaftatacce kayan gado da kayan aiki
da kayan aiki ingantattu to misali kin ga a kasashen ƙetare kasashen nan saboda na samu experience na aikin lafiya a kasashe tunda degree na farko da na biyu a India nayi na ga yanda suke kuma na zo America shi ma na ga yanda suke
to yaya bambancin na India da Amurka da Nigeria yake
ai ga baki daya bambancin asibiti na zan iya cewa na India bambancin sa da nan kawai nagartaccen kayan aikin ne wani bai kai na nan ba
haka
sannan kuma mutane sun yi yawa sosai a can fiye da nan saboda su kin ga suna da population da yawa to amma yanayi na tarayya da karba shi ma su ma ma'aikata a India suna yi sosai
haka
sannan kuma idan muka duba nan kasar Amurka mace a ce wai tana da ciki tun daga samun cikinta in ta je ta sanar asibiti tana da samun ciki aka ba ta lokacin da za ta ke zuwa ganin likita to fa anan za ta ga gata wallahi a lokacin za ta ga gata komai nata ana lura da shi sannan kuma za a san da ita daga kin ji wani abu kes ki sanar da mu
haka
idan ma ba za ki iya zuwa ba mu za mu har gida mu same saboda haka mata ma'aikata a nan sai suke dauki kaman wato wannan tausayawa din nan wannan jin kai din nan wannan kula da tarayya din nan
wato ya zama kamar yakin mata kawai
yawa sai suka zama kamar yakin mata
kuma sauraro alaki las anan zamu sallama da ku a cikin shirin da wannan mako da kuma makon gobe idan Allah ne kowa mai komai ya raya mu ku sake jin mu da wani sabon shirin yanzu a madadin duk waɗanda suka ce maka shirin ya zo ga gare ku musamman ma wacce ta daidaita mana sauti Judy Leathers Gresham ni Aisha Mu'azu nake cewa assalamu daga cikin dimbin ra'ayoyi da kuka aika mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum da farko sunana Aminu Mai Tsayi na garin Gabbatsabe wanda kun ga mu da sanar da ta farko ta Taraba. Hakika wannan wari mako don kuɗi da Amurka ta yi domin kama ko gano matsayar kai abu ne mai matuƙar muhimmanci na muna kwata kuma abu zai yi nasara domin a samu damar kama su ko a samu kawo karshen wannan ta'azzara ta ta'addanci a nahiyar ta Afirka ta tsakiya.
Masu saurare, wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sannan masu sauraron mu ta na'urar internet za su iya kama mu a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makiri wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Nijar da Kamaru karfe 3 agogon Ghana. sai kuma shirin amsoshin tambayoyin ku na Ibrahim Ka Almasi Garba da zai zo muku a shirin yamma. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ne lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.